الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 22 ga watan Zulhijja shekara ta 434 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan 10 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin tare da cewa darasin insha Allah ta'ala a yau zamu dakatar da shi abinda zai maye gurbin ita ce wata fadakarwa takaitacciya mai matukar mahimmanci domin wata munasaba da aka samu ta wani dan uwa kanan limamin wannan masallaci shine Abubakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada masa ni'ima shine ta samu yin aure don haka muka ga cewa ya dace mu fadakar da kanmu dangane da abinda ya shahi hukuncin aure a takaice kamar yanda yake abu ne wanda yake sananne cewa shi musulmi ba shi da doka illa dokar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo manzon shi sallallahu alaihi wasallam da ita wanda ya ishe mu abun tunkahu abun alfahari dokar mu jama'a ta musulmi doka ce wadda ta sauka daga saman 7 wanda sako ne na musamman Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo manzon shi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin waɗannan dokoki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da su a cikin su ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana yin aure wanda shi aure sunna ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda bai takaita ba ga 'ya'yan Adam duk abinda Allah ya halitta na halittu to Allah ya halicce shi ne mace da namiji don haka maganar Hausawa da suke cewa Allah shi ya san ta matar hankaka lalle haka ne in hai kai baka sani ba to Allah ya sani amma maganar wasu cewa wai hankaka gaba ɗayan sa namiji ne babu mace wannan magana ce mai data gefe ba ta da tushi duk abinda Allah ya halitta gaba ɗaya da 'ya'yan Adam da dabobi da kwari da sauran dukkan halittu komai Allah ya halicce shi ne mace da namiji kamar yanda Allah yake tabbatar mana haka da nassi na Al-Qur'ani Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamu Ubangiji ta'ala ke cewa tsarki ya tabbata ga Ubangijin da ya halicci dangogi gaba daya daga abinda kasa take tsirasuwa haka nan daga karan kawunan kuku wato 'ya'yan Adam wa mimma la ya'lamu haka Ubangiji ta'ala ya ce daga abinda ma bayi ba su yi sani ba komai Allah ya halicce shi mace da namiji haka a can yake cewa wa min kulli shay'in khalaqana zawjayni la'allakum tadhakkaru. Ubangiji ta'ala ya ce daga komai da ka sani, Allah ya ce mun halicce shi ne dan gogi biyu, wato namiji da mace. Mun yi haka ne wato dan kutuna Ubangijin da ya halicce ku, ku kadaita shi a cikin ibada. Karfin mulkinsa ne ya kai matsayin duk wani abin da ya halitta, ya halicce shi ne dan gogi biyu, namiji da mace. Yanzu misali, idan ka dau ƙasa akwai sama, idan ka dauki kudu akwai arewa, idan ka dauki gabas akwai yamma, idan ka dauki dare akwai yini, idan ka dauki zafi akwai sanyi, idan ka dauki wato idan ka dauki misali idan ka dauki dan adam, idan ka dauki namiji akwai mace, haka idan ka dauka a cikin dukkan wasu halittu gaba daya, zaka samu cewa akwai namiji da mace. Illa kasancewar wasu halittun Allah ya bambanta mana namiji, kuma ya nuna mana wanne ne mace, amma wasu halittun gane cewa wannan ita ce mace, wannan shine namiji, wannan al'amari ne sai a bar ma Ubangiji subhanahu wataala. To dan haka aure dai sunna ce ta Ubangiji subhanahu wataala, wanda ya shar'anta ma bayinsa. Don haka matsayi wanda yake mafi karancin da zaka ajiye aure, zaka iya ajiye shi a ƙarshen mataki, shine ƙarshen halacci. Duk da cewa matsayin aure ya wuce matsayin halak, don haka malamai sun kasa aure kashi biyar, kamar yanda al-ahkamu taklifiyya cewa akwai wajibi, akwai haramun, akwai mustahabi, akwai makruh, sannan akwai halak. To dan haka da yawa daga cikin wasu malamai sun tafi akan cewa shi aure matsayinsa wato wajibi ne ga dukkan mutumin da yake da halin daukan dawainiyarsa. Duk mutumin da yake da halin daukan dawainiyar hakukuwa waɗanda suke na aure, tare da cewa kuma yana da shahawa, ba zai iya kame kansa game da aiki na alfasha, to aure ya zama wajibi a kansa. Mun gane wannan na farko. Kamar misali, kana da halin aure, kana da kudin da zaka iya biyan sadaki, kana da sana'ar da zaka iya rike mace, ka sama mata mazauni, ka sama mata ci da sha da sauran dawainiya wadda take ta yau da gobe, kuma zaka iya gamsar da ita ta bangaren bukata wadda take ta shahawa, to anan kuma kana da baka da halin kare kanka game da fadawa cikin alfasha, to aure ya zama wajibi a kanka. Mutumin da aure yake iya zamantowa haramun a kansa, mutumin da yana da shahawa kuma yana da halin da zai iya kare kanshi dangane da fadawa a cikin aiki na alfasha, tare da cewa kuma ba shi da halin daukan dawainiyar mace, to wannan aure ya zama haramun a kansa. Me yasa? Saboda kada ya tozartar da haƙƙin da Allah ya wajabta masa. An gane ku? Kada ya tozartar da haƙuƙuwan da Ubangiji subhanahu wataala ya dora masa, domin daukan dawainiya ta mace abu ne wanda Allah ya wajabta mana. Dole ne mace ka sama mata mazauni, dole ne ka bata ci da sha, dole ne kai mata sutura da duk wasu abubuwa waɗanda suke na buƙatu na rayuwa bakin gwalgwado, dole ne kai ma matarka. To duk wanda ya san ba zai iya ɗaukan waɗannan ɗawainiya, tare da cewa kuma yakan iya kare kanshi game da fadawa cikin alfasha, to wannan yin aure gare shi haramun ne, dole ne ya kame. Bayani zai zo nan gaba ta wace hanya ce ake bi a kame kai dangane da fadawa cikin alfasha. Wanda kwa aure yake iya zamantowa sunna mustahabba, ko kuma mu ce aure yake iya zamantowa mustahabi gare shi, mutumin da yana da halin aure kuma zai iya kame kansa game da aiki wanda yake na alfasha, to wannan an so yayi aure domin ya samu irin sakamako da ake samu na lada ga dukkan wanda yayi aure dan rayi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka kasancewar malaman da suka tafi akan cewa aure wajibi ne, sun lura da wasu nassi na Al-Qur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wataala fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Ubangiji ta'ala ke cewa fankihu ma taba lakum minan nisa, ku auri wato wanda za ta iya abinda zai iya zamantowa inganci ga rayuwarku, wato daga mata wato imma biyu ko kuma uku ko kuma hudu. Ma'anan bi ma'ana man lil aqil, anan Ubangiji ta'ala yayi amfani da lafazin ma, wanda galibi ita ma a halishin larabci tana zau ana amfani da ita ga abin da ba shi da hankali. Man ita ce ake amfani da ita ga abin da yake mai hankali. To amma wani lokaci akan iya zauwa da ita ma amma ana nufi mai hankali. Kaga anan da yace fankihu ma qabalakum, ai man qabalakum kenan abin da zai iya inganta hali wanda yake na rayuwarku. Sai yace minan nisa'i, daga mata, sai yace masna, in ma ku auri mace biyu, wasu lasa ko kuma ku auri uku, waruba ko kuma ku auri mace hudu. Sabani ga fahimtar ƴan Shi'a, su suna ganin cewa anan da Allah ya ce masna wa sulasa wa ruba, anan sai suka tafi akan cewa mutum zai iya auren mace tara. Masna wa sulasa wa ruba suka ce ga biyu, ga uku, ga hudu, in an hada nawa, tara kenan. Wannan kuskuren fahimta ne. Abinda Allah yake nihi anan, in ma ku auri mace biyu, in kaga cewa mace daya rayuwarka ba za ta iya inganta ba, ba za ka iya zama da mace daya. Akwai mutumin da mace daya ba ta iya masa, saboda kasancewar yana da wasu abubuwa waɗanda suke na halaye na rayuwa, ba zai iya samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Don haka anan Allah ya ce ma qabalakum, kenan abinda zai iya dadada gare ku, ma'ana ya inganta rayuwarku. Sai ya fara da biyu, ya ce masna, in ma ku auri mace biyu, sai ya ce wasu lasa ko kuma ku auri uku, waruba ko kuma ku auri mace hudu. A takaice, wannan umarni ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi cewa ku auri abinda zai iya inganta rayuwarku, wato na mata. Don haka suka ce wannan kwa abinda yake fa'idantarwa shi ne wajauci, domin ba mu ga dalilin da ya sarrafa shi daga wajauci zuwa mustahabbanci. Sannan dalilinsu na biyu, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Ubangiji ta'ala ya ce wa ankihul ayama minkum, ku jama'a ta mu'minai, ku aurar da bazawarai wato daga cikinku. Lafazin al-ayama abinda ake jam'i ne na al-ayim, in aka ce al-ayim wato wanda ba shi da aure. An gane ku? Shi ne yace wa ankihul ayama minkum, ku aurar da marasa aure daga cikinku. Sai yace min ibadikum, wato daga bayinku, wa ima'ikum, wato da kuyanginku, in sun isa aure Ubangiji ta'ala yace ku aurar da su. Wannan umarni ne Ubangiji ta'ala yake ma mu'minai waɗanda ke akwai bayi a ƙarƙashin su, cewa su aurar da su. To bawa an ce in ya isa aure ka aurar da shi, ina ga ɗa? Don haka suka ce wannan dalili ne wanda yake tabbatar da aure wajibi ne. Dalili na uku daga cikin sunna, faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asharash shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija'. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ma'asharash shabab, yace ya ku jama'ar matasa, da aka ce ya ku jama'ar matasa, me zamu fahimta anan? Galibin dattijawa sun fita, domin ba da su ba ake, matasa aka ci, ba ca aka yi ba ya ma'asharar shuyukh. Inda aka ce ya ma'asharar shuyukh, to matasa sai su koma gefe. Amma idan aka ce ya ma'asharar shabab, to matasa su ne za su gabato. Saboda shi lafazin ma'ashar a harshen Larabci suna ne na jama'a, wanda wata sifa wato ta tarar da su. Yanzu idan aka ce ya ma'asharar tullab, ya ku jama'ar ɗalibai, shin 'yan kasuwa za su matsu? Ba za su matsu ba. Idan aka ce ya ma'asharar tujjar, ya ku jama'ar 'yan kasuwa, shin dalibai za su shigo? Ba za su shigo ba. To don haka anan kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fuskantar da wannan kira zuwa ga matasa. Me yasa? Saboda galgadin da manzon Allah zai gabatar, yana gabatarwa ne dangane da abin da ya samu ya shahi, wato shahawa. Shahawa ku galibi an fi samun ta ga matashi. Don haka sai ya ce manistaqa aminkum alba'ata falyatazawwaj. Manzon Allah ya ce duk wanda ya samu halin yin aure daga cikin ku, manzon Allah ya ce yayi aure. Lafazin alba'a anan malamai suka ce abin da ake nihi da shi shine mu'anuz zawaj, wahalhalu waɗanda suke na aure. Kana da halin biyan sadaki, kana da halin sama mata mazauni, in ma gida wanda yake mallakar ka, ko kuma kana da sana'ar da zaka iya daukan gidan haya, sannan kuma kana da halin da zaka ciyar da ita ka shayar da ita, sannan kuma kana da halin da zaka yi mata sutura, sannan kuma kana da lafiya wadda zaka iya gamsar da ita dangane da bukata wadda take ta rayuwa, ma'ana bukata wadda take ta shahawa ta rayuwa. Duk wanda ya tabbatar da cewa zai iya daukan waɗannan dawainiya, manzon Allah ya ce fale ta zawai. Gaba ɗayan waɗannan su ne ake nihi da alba'a. Don haka ya ce manistaqa aminkum alba'ata, duk wanda yake da halin daukan dawainiya ta aure, manzon Allah ya ce fale ta zawai, to yayi aure. Lafazin falyatazawwaj fi'ilul mudari' ne, maqarunun bi lamil amr. Don haka suka ce wannan shi ma abin da yake fa'idantarwa, wato shine wajibci, saboda umarni ne kai tsaye. Manzon Allah ya ce falyatazawwaj, duk wanda yake da halin daukan dawainiya ta aure, manzon Allah ya ce yayi aure. Sai ya ce fa innahu aghaddu lil basar, domin aure shine mafi wato taimaka ma bawa akan rintse ganinsa game da kallon abin da Allah ya haramta masa. Saboda mumini doka gare shi, Ubangiji ta'ala bai bar mu karazibe mutum ya saki idanunsa yayi ta kalle-kalle. Akwai abin da Allah ya halitta mana mu kalla, akwai abin da Allah ya haramta mana mu kalla. Don haka rintse ido wajibi ne ga dukkan namiji mumini da dukkan mumina mace. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasnaun, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha al aya. Don haka anan manzon Allah yace fa innahu aghaddu lil basar, domin aure shine mafi taimaka ma bawa a wajen rintse ganinsa game da kallon abin da Allah ya haramta masa. So da yawa za ka ga wanda yake da aure ba zai saki ganinsa ba. Lalle ana samun waɗanda suke shawaz, wanda yana da aure amma bai kame ba, amma mafi yawan wanda Allah ya azurta shi da aure za ka ga ya rintse ganin shi game da kallon abin da Allah ya haramta masa. Sannan sai ya ce wa ahsanu lil farj, yace kuma aure shine mafi katangance gaba, wato na bawa mumini dangane da abkawa a cikin abin da Allah ya haramta masa. Allah ya haramta mana zina, ba ma mu yi ba, kusantatta ma Ubangiji subhanahu wataala ya haramta mana, bi ma'ana da wa'iha, duk abin da zai kai ka zuwa yin zina ya kusantar da kai, to Allah ya haramta maka wannan abu, ka je ka aikata. To dan haka sai yace wa ahsanu lil far, wato shine mafi katangance gaba wanda yake na mumini. Sai ya ce wa man lam yastati, duk wanda ba shi da halin yin aure. An gane ku? Duk da cewa a wannan kalima ta baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana aure shi yake katangance bawa dangane da abkawa a cikin zina. Manzon Allah yake cewa idan ɗayan ku ya ga mace ta ƙayatar da shi, shaidani ya raya masa wani abu wanda yake na shahawa, manzon Allah ya ce maza maza ya je ya abka ma iyalinsa, domin iyalinka suna da abin da waccan mata take da shi. Menene za a faɗa maka? Don haka kenan aure yana taimaka ma bawa akan katangance gabansa. Sai ya ce wa man lam yastati, duk wanda ba shi da halin ɗaukan ɗawainiya ta aure, manzon Allah ya ce fa alaihi bisawm. Alaihi anan ismu fi'il al-amr ne, ay fali yalzami as-sawma, ya lazimci yin azumi. Sai yace fa innahu lahu wija, domin azumi zai zame masa kamar matsayin daddaka ne. duk dabbar da aka daddake ta zaka samu cewa ba ta da shahawa. To dan haka shi azumi yana kare shahawa. Daman ita kuma shahawa mi yake janyo ta shine cika ciki da abinci. Lokacin da mutum ya wayi gari yana azumi, yunwar cikin shi za ta iya mantar da shi dukkan wata cuta wadda take ta shahawa. Don haka can a cikin Alkur'ani Allah ya mana umarni cewa duk waɗanda ba su da halin aure su yi ƙoƙari su kame kansu har a kai lokacin da Allah zai wadatar da su, ma'ana su samu halin yin aure. Kamar yadda yake cewa wal yasta'fifil ladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli, Ubangiji ta'ala ke cewa waɗanda ba su da halin aure su kame kansu har a kai lokacin da Allah zai wadatar da su game da fadlarsa. To don haka hanyar kamewar a nan ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ta hanyar da mutum zai sassauta wato shahawa wadda take tare da shi a matsayinsa na matashi. Ka isa aure kana da shahawa kuma baka da halin aure, to abin da ya dace a kanka domin kame kanka game da fadawa cikin aiki na alfasha shine lazimtar azumi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana. Karin fa'ida a nan wannan hanya malamai suka ce ita ce hanya ɗaya-ɗaya. Bayya halatta mumini ya bi ta hanya domin gusar da shahawa illa wannan hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halitta mana. Amma in an tabbata akwai wasu magani waɗanda ba sa illa a gangan jikin ɗan adam kuma suna sauƙaƙa shahawa, ba laifi mutum yakan iya amfani da su. Amma ta hanyar mutum ya yi wasa da gabansa ya fitar da maniyi domin gusar da shahawa wannan baya halatta haramun ne. Amma mafi yawan jama'a waɗannan su ne kenan dalilan da malamai suka kafa hujja da su akan cewa aure wajibi ne. Don haka daga cikin malaman Shafi'iyya wasu sun tafi akan cewa duk jama'ar da suka yi haɗin gwiwa cewa kar wanda ya yi aure, to wannan ya halatta a ɗau makami a je a yaƙe su, domin suna ganin cewa shi aure farilla ce wadda take mai wadatarwa, dole a samu a cikin jama'a a samu wasu jama'a adadi masu yawa sun yi aure. An gane ku? Duk jama'ar da suka yi haɗin gwiwa kar wanda ya yi aure, to wannan ya halatta a je a yaƙe su. Tare da cewa mafi yawan malamai sun tafi akan cewa matsayin aure sunna ce wadda take mustahabba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan kauli ko shine kauli wanda yake mafi rinjaye. An gane ko? Matsayin aure ka aje shi a matsayin sunna ce mustahabba, amma kamar yadda muka yi bayani a farko akwai wanda aure yake zame masa wajibi. Mutumin da yake da halin aure kuma ba zai iya kame kanshi dangane da aikin alfasha, dole sai ta hanyar aure, to wannan aure ya zama wajibi a kansa. Abu na gaba, mafi yawan mu a yau mun jahilci hikimomi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da shar'anta mana aure, wanda abu ne sananne duk abin da Allah ya ce a yi ko ya ce a dina, to akwai hikima a ƙarƙashinsa, mukan iya ganowa sannan mukan iya kasa ganowa. Kuma a taƙaice mu ce duk abin da Allah ya halitta da abin da Allah ya ce a yi da abin da Allah ya ce a dina, to akwai hikima a ƙarƙashinsa. Kamar yadda muminai suke yabon Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa hikima sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah bai taɓa yin wani abu don wargi karazibi haka. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الشاهد ربنا ما خلقت هذا باطلا. مؤمنين idan sun kalli halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala sammai da kasai da abin da yake tsakanin su na halittu, sai su ringa cewa ya Ubangijin mu, waɗannan halittu baka halicce su ba saboda wurgi, ka halicce su ne saboda wasu hikimomi wanda yake naka. Don haka a can yake cewa wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwa lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Da fadarsa wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul ladhina kafaru minan nar. Da fadarsa wa ma khalaqana as-samaawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktharahum la ya'lamun. gaba ɗayan waɗannan ayoyi suna nuna mana duk abin da Allah ya halitta na halittu da duk abin da ya ce a yi da abin da ya ce a bari akwai hikimomi a ƙarƙashinsa. To amma kasancewar mafi yawan mu jama'a ta musulmi a yau mun jahilci hikimomin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana aure saboda shi. Idan kana so ka gane haka, ka tsara hanya duk mutumin da ya zo ka tambaya kai mai aure ne ko ba mai aure ba ne. Idan ya ce maka ba mai aure ba ne sai ka ce to wuce baka cikin lissafinmu. Idan mai aure ne sai ka tambaye shi, wane ina tambayar ka saboda Allah, wai menene sababin abin da ya sa ka yi aure, me ya sa ka yi aure kai? Wani zai iya baka amsar cewa kawai ni na yi aure ne saboda gamsar da bukatata ta shawa. Na ga matar da ta yi daidai da ni, tana so na ina son ta, don haka kawai na yi aure ne don jin daɗi wanda yake na rayuwa. Wani zai iya baka irin wannan amsar. Haka ne ko? Wani kuwa zai iya baka amsar cewa wane me yasa kai aure, sai ya ce wallahi mahaifana ne kawai suka matsa mu. Dan kada su ga cewa kawai na saba musu, sun tila samun sun fuddo diya sun ce kawai dole sai na aure ta. Ni kawai ban tashi yin aure ba. Ni aure ba na bukatar shi, amma kawai uwayena ne suka nace mu a kaina. Wani zai iya baka irin wannan amsa. Wani kuwa zai iya ce maka ni na yi aure saboda kawai abokan zolaya ne, kawai abokai ne suka sha mun kai, kullum ana zolaya ta, ana nuna cewa wani har yanzu ba ka yi aure ba, wannan shi ne abin da ya sa na yi aure. Wani kuma zai iya ce maka ni na yi aure kawai don dai in samu hannun jari. Wannan musamman irin jama'ar da in mutum ya auri ɗiyarsu za su iya ɗaukan wata dukiya su ba shi a matsayin hannun jari, wannan yana kasancewa a cikin wasu ƙabilu. Wani so da yawa yakan yi aure ba don raye sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ya yi aure ne wanda yake na maslaha, abinda yake bukata kawai a taimaka masa ya samu hannun jari. Wani kuwa idan ka tambaye shi wani me ya sa ka yi aure, zai iya ce maka ni ma don in zamanto a ringa lissafa ni a cikin ma'aurata. Wani kuwa idan za ka tambaye shi me ya sa ka yi aure, a ni kawai 'ya'ya nake bukata, gaya ina da babban gandu, ai ya kamata a ce inda ina da 'ya'ya zai su kama min yi ta noma, in yi kaza in yi kaza. Wanda so da yawa idan ka samu a ƙauye haka za ka samu irin tunaninsu kawai. Sun yi aure don su samu 'ya'ya, ba don himmar su tarbiyyantar da wannan 'ya'ya, a'a sun yi aure ne kawai saboda 'ya'yan su taimaka musu a wajen, wato shi ne neman abinci. Kaga duk irin waɗannan tunani ne wanda yake na kuskure, wanda matsayin aure duka ya wuce waɗannan tunani. Wannan tunani ne wanda yake na mai ƙarancin fahimta, wanda shi aure da Allah ya shar'anta mana akwai hikimomi waɗanda suke masu yawa, wanda ana buƙatar mu tsaya mu kiyaye waɗannan hikimomi. Duk wanda zai yi aure to ya zamanto ya yi aure saboda waɗannan hikimomi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na farko, shi aure ana yin shi wato don meka wuya da ji da bi ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da na manzansa, domin aure ibada ne kamar yadda bayani ya gabata. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya shir'anta mana. To don haka a matsayinka na mumini, lokacin da ka isa aure, kana da halin aure, in za ka yi aure ka yi aure da niyyar cewa meka wuya ne da ji da bi ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da na manzansa. Hikima ta biyu, Allah ya shar'anta mana aure wato saboda samun gwaggwaban lada a gobe kiyama. Kamar yanda talakawa daga cikin muhajirun waɗanda suka ƙaurace ma mazaunan su, suka tarra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina domin kafa daula ta musulunci, wata rana sun kawo kukansu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya manzon Allah, ai masu dukiya mawadata sun tafi da lada gaba daya, domin suna sallah kamar yanda muke yi, suna azumi kamar yanda muke yi, sannan kuma suna sadaka da sauran abinda suka ci suka raga na dukiyarsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to ku dau hakuri. Manzon Allah sai yake cewa shin kuma Ubangiji ta'ala shin bai hore muku ba abinda za ku iya yin sadaka da shi? A takaice wannan istifham ne wanda yake na takrir. Ai kuma Ubangiji ta'ala ya hore muku abinda za ku iya yin sadaka da shi. kenan kar ku fahimci cewa mawadata sun tafi da lada gaba daya, kuma kuna da abin da za ku yi sadaka. Kar ka fahimci cewa ita sadaka sai kana da dala a aljihu, ko ba ka da kwabo a aljihu, kana da halin da za ka yi sadaka. Sai manzon Allah ya ce da su, inna bi kulli tasbihatin sadaka, lalle akwai ladan sadaka game da dukkan fadar subhanallahi da za ku yi. Sai ya ce wa kulli tahmidatin sadaka, dukkan fadar alhamdulillahi manzon Allah ya ce akwai ladan sadaka. Wa kulli takbiratin sadaka, ya ce dukkan wato kabbara da za ku ce Allahu akbar, manzon Allah ya ce akwai ladan sadaka. Sai ya ce wa amrin bil ma'rufi sadaka, umarni da kyaukyawan aiki da za ku yi, manzon Allah ya ce akwai ladan sadaka. Wa nahayin anil munkar, ko kuma wa nahayin an munkar sadaka, manzon Allah ya ce hani da za ku yi dangane da aikin asha, wato akwai ladan sadaka. Kenan wa amrin bi ma'ruf sadaka, wa nahayin an munkar sadaka. Sai manzon Allah ya ce wa fi bud'i ahadikum sadaka, game da saduwar ɗayanku da iyalinsa, manzon Allah ya ce akwai ladan sadaka. Abun sai ya daure musu kai, sai suka ce ya rasulullah, aya ati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Suka ce ya manzo Allah, yanzu ɗayan mu shahawa ta kuro shi yaje ya biya bukatar sa, kuma a ce yana da ladan sadaka? Kana shahawar saduwa da iyali, kaje ka sadu da iyalinka, kuma a ce kana da ladan sadaka? Abun ya daure musu kai. Manzo Allah sai ya ce a ra'aytu, ku bani labari, law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Ku bani labari, shahawar ɗayan ku idan ta koro shi yaje ya dora shahawar akan inda Allah ya haramta masa, shin zunubi za a rubuta masa komai? Suka ce eh, warai ya rasulullahi, dole a rubuta masa zunubi. Sai ya ce to wa kadhalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajr. Haka nan kenan idan bawa shahawarsa ta koro shi yaje ya dora shahawar shi akan inda Allah ya halitta masa, to lada za a rubuta masa. Kaga irin wannan ladan wa ke samun shi? Sai wanda yake mai aure. Kenan aure hanya ce wadda take ta samun lada. Dukkan saduwar da za ka yi da iyalinka, to wannan kana da ladan sadaka a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka wasanni tsakanin ma'aurata, abinci da za ka ɗauka ka jefa a bakin matarka, ta sa maka abinci ka sa mata abinci a bakinta, wannan kana da ladan sadaka. Kamar yadda a cikin hadisi wanda yake, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma Sa'ad ibn Abi Waqqas, manzon Allah yake cewa da lokacin da ya nemi cewa ya yi wasiya da rabin da kashi biyu daga cikin dukiyarsa, ma'ana kashi biyu daga cikin ukun dukiyarsa, manzon Allah ya nuna masa cewa bai dace ba. Ya ce to zan raba dukiyar tsakiya in ba da rabi? Manzon Allah ya ce masa, ya ce zan kasa uku in ba da kashi ɗaya? Manzon Allah ya ce eh, kana iya ba da kashi ɗaya daga cikin uku. To a ƙarshe sai manzon Allah yake ce masa innaka lan tunfika nafaqa illa, yake cewa innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta alaiha. Sai ya ce hatta ma taj'alu fi imra'atik. Manzon Allah ya ce dukkan wata ciyarwa ba za ka ciyar ba face sai an rubuta maka lada a kanta inda ka yi dan Allah. Manzon Allah ya ce masa hatta da abincin da za ka ɗauka ka sanya a bakin matarka, in dai ka kyautata niyya, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya rubuta maka lada. Kaga a nan miji ya ɗauki abinci a cokali ya sa ma matar shi a bakinta, ita ma ta sa masa. Wannan abu ne wanda yake kasancewa ta hanyar wasanni da kyautata zama da iyali. To amma a sanadiyar kyautata niyya, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rikida wannan aiki na wato halak ya koma ibada. To don haka wannan ita ce hikima ta biyu kenan, don mu ƙara samun lada, mu ƙara samun kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah ya shir'anta mana aure. Hikima ta uku shine samun kamewa, wanda kamewa wata riga ce wadda take ta daraja. Duk wanda yake da kamewa shi yake da mutunci da kima da martaba a cikin jama'a. Wanda aure kuwa hanya ce wadda take ta samun kamewa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana, yace fa innahu aqqu lil basar wa ahsanu lil fard. Aure shine ke taimaka ma bawa akan rintsi ganin sa game da kallon haram, kuma shike taimaka masa akan kare gabansa game da fadawa cikin aiki na alfasha. Duk mutumin da Allah ya azurta shi da kamewa, to wannan ya zamanto mutum ne wanda yake mai mutunci, mai daraja a cikin jama'a, wanda aure yana ɗaya daga cikin hanyoyin da wato bawa yake samun kamewa. Hikima ta hudu shine wato samun wanzuwar iri wanda yake na ƴaƴan Adam. Haka maroƙa suke faɗa cewa in ba dan aure da aihuwa wato da iri ya ƙare. Wannan magana ta su haka ce. Yana daga cikin hikimomi wanda yake na aure, wanda Allah ya shar'anta mana aure shine domin a samu jinsi wanda yake na bil Adama da sauran halittu wato ya dure. An gane ku? Zaka samu cewa duk jama'ar da basu kula da aure ba, to kullun adadin su sai dai ya ja da baya. Amma duk waɗanda suke aure, to su suke yi gun gaba. Idan ka dauki kasashen musulmi sun yi bunƙasa akan kasashe waɗanda suke na arna, waɗanda sun kaurace ma aure. Saboda anan a takaice mu gane, idan mutum yayi aure akalla in Allah ya azurta shi da aihuwa zuwa in shekaru, sai ka same shi da ƴaƴa 5 zuwa 6 zuwa 7 zuwa 10, amma mace 1 tukun. Ina ga wanda yake da mace 2 ko mace 3 ko mace 4. Yanzu a irin kasashen musulmi sai ka samu mutum da ƴaƴa kusan 40. A ƙasa arna ko sai ka gama karce da wuya zaka samu mai ƴaƴa 5. Duka daga mai ɗa 2 sai mai ƴaƴa 2, wanda ka same shi da ƴaƴa da yawa ne ma zaka same shi ƴaƴa 3. Wani bin sai ka gama layi ma gaba ɗaya babu wanda yake da ɗa, sai dai ɗan kuyo-kuyo kawai a cikin gida ko wata musawa da take ta wasa. Wanda akwai ƙasashen da sun yi doka mai aure mutum kawai baya wuce ƴaƴa 2. To kaga aure hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin jinsi na ƴaƴan Adam wato ya yawaita, ma'ana ya yawanzu. Don haka kasancewar su kuma ƴaƴa waɗanda suke nagari, waɗanda aka same su ta hanya wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta, to waɗannan da su ne ƙasa take inganta a samu kwanciyar hankali da nutsuwa wato da lumana. Amma ka diba duk ƙasashen da ke akwai ƴaƴan da basu biyo ba ta hanya ta shari'a, zaka samu cewa ta'addanci yafi yawa a irin waɗannan ƙasashe. Yanzu inda zaka ɗauki ka kiyasta ƙasa ta musulmi da ƙasa wadda take ta arna a wajen ta'addanci, ina aka fi ta'addanci? Ƙasashen arna, domin galibin ƴaƴan zauna gari banza ne, ƴaƴa ne waɗanda basu biyo ba ta hanyar shari'a. Amma duk ƴaƴan da suka biyo ta hanyar shari'a zaka same su cewa galibin su ƴaƴa ne waɗanda suke kimtsatsu. An gane ku? Akan iya samu lalle a ƙasashen musulmi a samu ƴaƴa waɗanda suke mara tarbiyya, amma wannan laifin na wane ne? Laifi ne na uwaye, saboda basu san ba menene mahimmancin ƴaƴa. Hikima ta biyar shine dan dau Allah ya shar'anta mana aure wato dan daukan dawainiya ta mace. Saboda ita mace Ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce ta, halitta ce wadda take mai rauni. Ayyuka na wahala mace ba ta iyawa. Inda za a dora ma mace nauyin a ce ta je ta nemo cinta da shanta da sauran abubuwa waɗanda suke na yau da gobe, bayan da za a yi ta kai labari. Zaka samu rayuwarta a kuntace. To dan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya a ɗauki ɗawainiyar mata a taimaka musu, kasancewarsu masu rauni ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya shar'anta mana aure. Ita fa mace iya abinda ake bukata sai dai ta wanke 10 ta tsoma 5. Bata san ba kudin cefa ne, bata san ba cewa shinkafa ta ƙare ko dawo masara, bata san ba cewa wata ya mutu a kawo kudi a biya haya, bata san ba cewa tufafinta sun tsohota ma kanta. Wannan duka nauyi ne wanda Allah ya dora ma maza, saboda ita tana da rauni, bata iya aikin wahala. Don haka Ubangiji ta'ala sai ya shar'anta mana aure dan maza wato su ɗauki ɗawainiyar mata, kenan su maza su ƙara samun matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wannan nauyi da suka ɗauka. Hikima ta shida shine samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Samun nutsuwa da kwanciyar hankali hanya ce ɗaya-ɗaya wato shine yin aure. Duk mutumin da ya yi aure ya san kuma menene aure, zaka samu kimtsuwar shi ta sha bamban da wanda ba shi da aure. Zaka samu mutum ne wanda yake yana da nutsuwa, amma galibi ga mutumin da ya san menene aure, domin yana daga cikin hikima ta yin wannan ta shar'anta mana aure kamar yadda muka faɗa, shine samun kwanciyar hankali da nutsuwa kamar yadda Allah ya bayyana mana a cikin Alkur'ani. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ubangiji ta'ala ya ce yana daga dalilai waɗanda suke na kaɗai ta ƙarshe a cikin ibada da cewa shi yake da iko akan kowa da komai, shine Ubangiji ta'ala ya halitta mana mata wato daga kawunan mu kamar yanda ya halicci Hawwa daga Adam alaihi salam. Sai ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Ubangiji ta'ala ya sanya wato ƙauna da tausayi wato tsakankaninku. An ga litaskunu ilaiha, a shahid sai ce litaskunu ilaiha, wato dan ku samu nutsuwa zuwa ga matan naku, kamar yadda can yace huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ubangiji ta'ala ya halitta ma Adam mata ita ce Hawwa liyaskuna ilaiha, dan ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali zuwa gare ta. Don haka so da yawa in hankali ya tashi na namiji, in dai mace ce ce wadda ta san menene aure, daga ka koma gida hankalinka zai kwanta. Shine anan Allah ya ce li taskunu ilaiha, dan ku samu nutsuwa. Sai ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, sannan Ubangiji ta'ala ya sanya tausayi da kauna tsakankaninku. Kina wannan ita ce hikima ta shida wadda Allah ya shar'anta mana aure, saboda ita shine samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Hikima ta bakwai wato shine samu, wato shine dangi da zumunta kenan, ya zamanto ƴan uwa sun yawaita. Saboda duk a lokacin da zaka je ka auri mace, idan ka auri mace gaba ɗayan danginta da na wajen uba da na wajen uwa duka sun zama danginka, kai ma danginka da na wajen uwa da na wajen uba an wayi gari sun zama danginta. Yau in aka ce wani abu ya shahe ka gaba ɗaya ya shafi danginta na wajen uwa da wajen uba, in abin da ya dace a kawo maka agaji ne za su kawo agaji bakin gulgudansu. Yanzu kaddara cewa yau ka tashi ma diya aure, karka tsaya karka fahimci cewa danginka na wajen danginka kawai su kaɗai ne za su kawo maka agaji. Duk dangin wajen matarka da danginta na wajen uwa da na wajen uba kowa sai ya kawo gudunmuwar shi. Saboda me yasa za a ma diyar ƴan uwarsu aure? Kai ma dole danginka za su kawo agaji. Kenan danginka sun zama danginta, danginta sun zama danginka. Kenan wannan dan a ƙara samu wato shine karaba, ma'ana ƴan uwa da ƙara samu wato shine zumunta tsakanin jama'a. Ubangiji subhanahu wataala wato ya shar'anta mana aure, shine yake cewa wa huwal ladhi khalaqa min al-ma'i bashara wa ja'ala bainahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Sarkunta ita ma abu ce wanda Ubangiji subhanahu wataala, saboda hikimar sa Ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta mana, wanda ga wannan yana ɗaya daga cikin hikimomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya halitta masa yin sama da mace hudu domin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yawaita. Don haka manzon Allah sai ya ringa aure a cikin kabilu daban-daban. Duk macen da yaje ya auro a cikin kabila gaba ɗaya danginta sun zama dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dole za su karbi kiran da yazo da shi, kuma dole za su bashi kariya. Duk wanda ya taba shi kenan su ya taba. Yau duk wanda ya taba ka to dangin matarka ya taba, dole za su tashi su kawo maka kariya, su kawo maka agaji. Kuma haka danginka na wajen mahaifinka da na wajen mahaifiyarka gaba ɗaya za su kawo maka agaji. Hikima wadda take ta takwas wato shine samun ni'ima wadda take ta ɗa, domin ɗa wato ni'ima ce, duk da cewa lokaci ba zai bamu dama. Akwai hanyoyi wanda in mutum yayi kokari ya bi insha Allahu zai samu ɗa wanda ƴaƴa waɗanda suke nagari. Akwai hanyoyi kamar guda tara insha Allahu, ba mamaki wani lokaci ma yi bayani akan su. Samun ni'ima wadda take ta ƴaƴa, shi ɗa yana ɗaya daga cikin abinda Ubangiji subhanahu wataala yake jaddada ma bayinsa ni'ima domin su samu wato shine farin ciki a rayuwarsu. su ƴaƴa nagari farin ciki ne a rayuwa, kuma sannan hallo wata ganima ce ta musamman bayan mutuwa. Da idan yana raye, in ya zamanto da wanda yake nagari, a kullun zai ringa faranta maka rai. Abinda kace yayi, wanda ya dace ma shari'a zai yi, abinda kace ya daina zai daina. Kuma abun farin ciki ne, abun murna kaga danka yana biyar addinin Allah sau da kafa, ba abinda ya wuce matsayin haka. Maimakon a samu ƴaƴa a wajen shashanci, sai kaga danka a dukkan inda ake cewa Allah ya ce, manzon Allah ya ce, ana yake. To wannan ba karamar ni'ima bace, domin duk aiki na alkhairi da da zai yi, mahaifinsa yana da kamashi, ko da niyya ko ba niyya. Idan yayi aiki na alkhairi yanda aka bashi lada cikakke, haka kai mahaifin za a baka ladan aikin da yayi cikakke. Me yasa? Saboda kai ne sababin samuwar shi a doran ƙasa. Wannan da kuma bayan mutuwarka kuma zai ringa tura maka gudunmuwa ta musamman na ayyuka waɗanda suke na lada, wanda in ya maka addu'a, wannan addu'a kai tsaye za ta iske ka. Duk wani aiki na alkhairi idan yayi kai tsaye zai iske ka. Ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bawa za a ɗaukaka matsayinsa a ranar kiyama, sai ya tambayi Ubangijin, sai ya ce, ya Ubangiji, ta ina na samu wannan matsayi? Ubangiji ta'ala sai ya ce, wannan matsayi ka same shi ne a sanadiyar ɗanka wanda yake na ƙwarai, ma'ana ya aikata aiki wanda yake na lada musamman saboda kai. Kenan, don haka ba kowa yake samun irin wannan ni'ima face wanda yake da aure. Wanda yake da aure shine zai samu da a rayuwarsa ya faranta masa ido idan ya bashi tarbiyya ta ƙwarai, sannan bayan wucewar shi kuma dan zai ringa tura masa ayyuka waɗanda suke na lada. Hikima wadda take ta tara, wato shine samun zuriya wadda take wato ta musulmi, waɗanda za su tsaya game da kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, waɗanda za su tabbatar da dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ban ƙasa. A samu kenan al-usra al-muslima, kenan iyali waɗanda suke na musulmi, waɗanda ba su da aiki illa kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukafirun bikum al-umama yawmal qiyama. Manzon Allah yace, ku auri mata masu yawan aihuwa, masu matukar soyayya da kauna ga mazansu. Ta yaya ake gane mace mai yawan aihuwa? Ana gane mace mai yawan aihuwa ta hanyar mahaifiyarta ko kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta ko yarta ko kanwarta. Duk macen da zaka samu mahaifiyarta tana da ƴaƴa, ko kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta, ko kuma ita macen kanwarta ko yarta, to wannan ita ma akwai kyautata zato kashi 80 a cikin 100 cewa ita ma za ta biyo halayensu, ma'ana a wajen yawan aihuwa. Amma ba mamaki kuma ya zamanto ita an wayi gari ba ta aihuwa. Wannan su ne hanyoyin da ake gane mace wadda take mai yawan aihuwa. Shine yace, tazawwajul wadudal waluda, ko auri mata masu matukar kauna ga mazansu kuma masu yawan aihuwa. Me yasa sai yace, fa inni mukafirun bikum al-umama yawmal qiyama, domin nama al'ummu alfahari da yawan ku a ranar kiyama. Kaga me ake bukata? Ashe aure hanya ce wadda Allah ya shar'anta mana domin musulmi su yawaita a ban kasa, a samu waɗanda suke zarata, waɗanda za su yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah. Sai ta hanyar wannan aure ake samun wannan. Idan ka ɗauki ƙasashen arna, mafi yawa a yau su dattawa sun fi matasa yawa. Me yasa? Saboda kasancewar su ba sa yawan aihuwa. Mu kuma jama'a ta musulmi, yawan aihuwa muke. A wani hashashe da ake ba mu labari, an yi lissafin cewa wai nan da wasu 'yan shekaru nan Niger, a yanzu muna kusan dubu mutum miliyan 15 ko sama da haka, za mu kai wajen mutum miliyan 50 a cikin 'yan shekaru ne wata kaitacce. Ba komai ba kuwa yasa haka, illa kasancewar mafi yawan mazauna ƙasar mu musulmi ne. Hikima wadda take ta tara, Ubangiji ta'ala ya shar'anta mana aure saboda jama'a ya zamanto sun kubuta dangane da gurɓacewar tarbiyya, wato da miyagun halaye. Saboda shi aure shi yake kawo kasancewar kyawun halaye a cikin jama'a. Idan marasa aure suka yawaita a cikin jama'a, zaka ga cewa duka tarbiyya ta gurɓace, zaka ga ayyuka waɗanda suke na alfasha sun yaɗu. to ta hanyar yin aure ake samun kariya dangane da dukkan irin waɗannan abubuwa waɗanda suke na alfasha na lalaci. Amma duk lokacin da marasa aure suka yawaita maza da mata, to a wannan lokaci lalaci zaka ga ya yawaita a cikin jama'a. Kenan babu ta hanyar da zamu magance wannan illa ta hanyar yin aure. Hikima wadda take ta 11, dukkan wasu rashin lafiya waɗanda ake cewa kabari salamu alaikum da sauransu, to babu maganinsu illa yin aure. Domin waɗannan cututtuka galibin hanyar da suke yaduwa wato hanya ce wadda take ta lalaci. Rashin aure shi yake yada irin waɗannan cututtuka a ban ƙasa. Amma duk jama'ar da ta kiyaye wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kasance ana yawan auratayya tsakanin jama'a ta mu'mini, to za a kubuta a samu kariya dangane da cututtuka irin na zamani waɗanda ake ɗaukan su ta hanyar wato shine shashanci kamar zina da sauransu. Hikima ta 12 wato shine samun wato shine wadata, duk da cewa dangane da samun cewa wadata a sanadiyar aure, wasu malamai suna da ta cewa lalle ba alƙawari bane ba Allah yayi na cewa duk wani mai aure sai Allah ya wadata shi. Amma mu san da cewa alƙawari ne wanda Allah ya ɗauka cewa duk mutumin da yayi aure in dai da nihin ya kame kanshi ne game da aikin alfasha, to Allah ya dau nauyin taimaka masa. An gane, koda bai zama mawadaci to zai samu abin da zai biya bukatunsa na rayuwa, duk da cewa daman menene wadata dangana ita ce wadata, ka wadatu da abin da Allah ya kasa ya baka na arziki, wannan ita ce wadata ta hakika. To da yawa malamai sukan kafa hujja cewa aure sababi ne wanda yake na samun wadata, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Anan ash-shahid sai ya ce in yakunu fuqara, waɗanda kuka aurar da su in har sun zamanto talakawa, yughnihimullahu min fadli, Ubangiji ta'ala zai wadatar da su daga fadlarsa. Don haka wasu malamai da suka kalli wannan aya suka ce aure sababi ne wanda yake na samun wadata, amma kar mu fahimci cewa wadata kawai tara dukiya. Wadatar zuci ita ce wadata, wadata ta hakika, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa laysa ligina an kasratil ard walakinna ligina ginan nafs. Manzon Allah yace yawan tarkacen duniya wannan ba shi bane wadata. Hakikanin wadata manzon Allah yace wadata ta zuciya ita ce wadata. Don haka ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa salasatun haqqun ala Allah ta'ala aunuhum, mutum uku wato haƙƙi ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta ma kansa cewa zai taimaka musu. Taimaka musu haƙƙi ne wanda Allah ya wajabta ma kansa a ganin damarsa da fadlarsa. Farkonsu sai manzon Allah ya ce annakihu yuridu al-afaf, wanda ya yi aure da nihin kame kansa game da aiki na alfasha. Mutum ne yana da halin yin aure, yana tsoron fadawa cikin alfasha ya yi aure, to wannan Allah ya wajabta ma kansa zai taimaka masa, zai kawo masa agajinsa. Na biyu sai ya ce wal mukatabu yuridu al-ada, ba wanda aka dora masa fansa yana da nihin ya biya masu gidan shi iya abinda suka dora masa na kudade. Misali bawa ne naka sai kace masa kawo miliyan guda ka zamanto kai da ka zamanto da, to sai je ya ringa sana'a yana kokari ya samu jika 50, jika 20, jika 30 ya kawo ya baka, to matukar yana da niyyar ya ba mai gidan shi abinda ya dora masa na fansa, to shi ma Allah ya wajabta ma kansa haƙƙin taimaka masa. Na uku sai manzon Allah ya ce wal gazi fi sabilillah, da wanda yake jihadi domin ɗaukaka addinin Allah. Duk mutumin da yake yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah, ma'ana yake ba da iya ƙoƙarinsa da ransa da dukiyarsa domin addinin Allah ya ɗaukaka, to shi ma wannan Allah ya ɗau alƙawalin taimaka masa. To don haka a nan irin wannan ganima ba kowa yake samunta illa wanda yake mai aure. Ma'ana kaga mai aure ne Allah ya ɗau nauyin cewa zai ɗau alƙawalin cewa zai taimaka masa. Amma hadisin da ake cewa wani sahabi ya kawo kukansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa talauci ya mamaye shi, ya addabe shi, manzon Allah ya ce masa je ka ƙara je kai aure. Yayi aure talaucin bai bar shi bai dawo, manzon Allah ya ce masa ƙara ta biyu. yayi ta biyu talauci da ya ƙara addabar shi ya dawo manzo Allah ya ce masa ƙara ta uku ya ƙara talauci ya ƙara ta uku talauci da bai gushe ba manzo Allah da ya ƙara ce ƙara ta hudu ma'ana sai da aka kai bango wai sannan ya samu wadata shine wannan uwa yake bada labarin cewa wai huskare ne yake ya dau huskaren shi yana wannan an kawo masa wai icce kawai da ya fasa kawai sai ya hudo wai da man zinariya a ciki wannan hadisi kwata-kwata ba ya da asali ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace kuma ya ci karo da nassi na alqur'ani ubangiji ta'ala ce ay wal yasta'fi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli waɗanda ba su da halin aure Allah ya ce su kame kansu har a kai lokacin da Allah zai wadatar da su in ba ka da halin yin mace biyu to bayya halatta ka yi domin kai mace biyu in ba ka da halin rike su za ka ƙetare iyaka ka tozartar da abin da Allah ya wajabta maka don haka ba tawakkali ba ne cewa bakin da Allah ya tsaga shi bayya hana shi abin da zai ci Allah ya sanya ma komai sababi in kaga kana da halin iya rike mace biyu ba laifi kakan iya yin biyu in dai bata wadace ka ba in kana da halin karawa kana iya karawa har ka kai iya wato bangon da ubangiji subhanahu wataala ya tsaida ka a matsayin ka na mumini shine mace hudu amma don haka maganar cewa wai mutum yayi aure dan ya samu kudi wannan ba karantarwa bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba shi da halin aure iya abinda ake bukata ya kame kansa har akai lokacin da Allah zai wadatar da shi wannan a takaice shine takaitaccen bayani game da abin da ya shahi hikimomi na ubangiji subhanahu wataala game da shar'anta mana aure muna da tambayoyi kamar guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa arni ne ya maka sallama yaya zaka yi maida masa sallama zaka yi ko ba zaka maida masa ba zaka maida masa sallama illa kasancewar yanda zaka maida masa sallama ta sha bamban da yanda zaka maida ma dan uwanka musulmi in arni ya maka sallama in zaka maida masa iya abinda zaka faɗa sai ka ce wa alaikum kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kar ku fara ma yahudawa da ƴan mushawu da sallama in har sun muku sallama manzon Allah ya ce faqulu wa alaikum ku ce da su wa alaikum an gane ku kenan a matsayin mu mu'minai hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayya halatta arne mu ce masa assalamu alaikum sai dai mu yi masa gaisuwa ta al'ada ina kwana ina wuni domin ita wannan gaisuwa gaisuwa ce wadda take ta ƴan aljanna wadda Allah ya karrama mu'minai da ita anan a rayuwa ta duniya kuma yana daga cikin abin da yahudawa suke mana hasada wannan sallama da Allah yake bance mu da ita dan haka kenan mumini dan uwanka duk wanda kake kyautata zaton cewa musulmi ne ka san shi ko baka san shi ba in zaka wuce da shi to an sunnanta maka ka ce da shi assalamu alaikum shi kuma wajibi ne akan ka ya maida maka wannan sallama haƙi ne naka wanda Allah ya wajabta masa ya maida maka sallama kenan anan abin da muke so mu sani farawa da sallama sunna ne amma maida ta wajibi ne kuma Allah ya nuna mana cewa in aka maida aka maka sallama aka maka gaisuwa to kai gaisuwa sama da gaisuwar da aka maka kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa idza huyitu bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli shay'in hasiba ubangiji ta'ala ke cewa idan an gaida ku da wata gaisuwa Ubangiji ta'ala ya ce ku gaida waɗanda suka gaishe da ku wato da gaisuwa wadda take mafi kyawu ko kuma ku maida musu gulgudan gaisuwar da suka mu idan mutun ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullah idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuh idan ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai sai ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratu wannan ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko kuma in yace maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salam an gane ko wani yazo yayi sallama yace assalamu alaikum manzon Allah yace 10 wani yazo yace assalamu alaikum wa rahmatullahi manzon Allah yace 20 wani yazo yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu manzo Allah yace 30 wanda ya takaita akan assalamu alaikum daraja 10, wanda ya takaita akan wa rahmatullahi daraja 20, wanda ya kai wa rahmatullahi wa barakatuhu yana da daraja 30, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana. Don haka kuma dadin fa'ida ƙara ta'ala a cikin sallama bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Iya abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shine wani yakan iya cewa to ta'alan laifi ce laifi ce, shi addini so ake ka tsaya iya inda aka tsaida ka, ba a buƙatar ka ƙara ko ka rage. Abinda ke tabbatar mana da haka Al-Bara'u ibn Azib, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi addu'a ta kwanci. Manzon Allah ya ce masa in ka zo wurin kwanci, manzon Allah ya ce kai arwalla irin arwalla ta sallah. Manzon Allah ya ce sannan ka kwanta akan haƙarƙarinka na dama. Manzon Allah ya ce sannan ka karanta wannan addu'a shine Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa alja'tu dhahri ilayka wa fawwadtu amri ilayka ragabatan wa rahabatan minka la malja'a wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Haka manzon Allah ya karantar da Al-Bara'u ibn Azib. Al-Bara'u sai ya ce ya Rasulullahi bari in maimaita ka ji ko na iya. Da ya maimaita da ya zo amantu bi kitabika allazi anzalt wa nabiyika allazi arsalt, sai ce wa rasulika allazi arsalt, maimakon ya ce wa nabiyika sai ya ce wa rasulika. Maza Allah ya ce masa a'a wa nabiyika za ka ce ba wa rasulika ba. Kaga tare da cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallama rasulu ne manzo ne, kamar yadda Allah ya kiraye shi da wannan suna, wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul, ya ayyuhar rasulu balligi ma unzila ilayka min rabbik, kuma ya ayyuhan nabiyyu taqilla, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Anan da ya canza nabi yace rasul, manzo Allah yace masa a wa nabiyyi kaza kace. Kaga wannan shine dalilin da ke tabbatar da mu duk abin da aka shar'anta mana to ba a buƙatar mu yi wata gwaninta mu dada ko mu rage. Tambaya ta biyu dan uwa yake cewa kai ne baka da gaskiya, shari'a ta kai ku koti, ya halatta ka dauki lauya, haramun ne ka dauki lauya, abin da ya dace ka fito fili ka faɗa kai ne baka da gaskiya, mai gaskiya a bashi gaskiyar shi. In har aka dauki lauya yayi dubaru kuka kada mai gaskiya, to kar kai tsammanin ka ci halak, kuma kar ka tsammani kar kai tsammanin wannan shari'a ta riga ta zauna. Shari'a ce wanda take tashashiya, Ubangiji ta'ala zai tada ta a ranar kiyama. In har shi ya zame maka lauya a nan duniya, to a ranar kiyama wane ne zai zame maka lauya? Ubangiji ta'ala ke cewa hantum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila. Ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayati dunya, Ubangiji ta'ala ya ce ga muku ku waɗannan kun yi jidali, kun yi jayayya, kun zama lauya a madadinsu a rayuwar duniya, basu da gaskiya, kun yi ƙoƙarin basu gaskiya. To fa man yujadilullaha anhum yawmal qiyamati, wane ne zai yi jayayya da Ubangiji ya tsaya musu a matsayin lauya a ranar kiyama? Amman yakunu alaihim wakila, wane ne zai zame musu mawakilci ya ɗau nauyinsu? Don haka in ka tabbata baka da gaskiya, haramun ne ka dauki lauya, kuma shi kanshi lauyan haramun ne ya zame maka lauya in dai musulmi ne ya tabbata baka da gaskiya. Don shi in ma har aikin lauya zai iya halatta, sai in ya zamanto mara gaskiya za ka tsaya ka yi gadangadan akan kwato masa gaskiyar shi, kuma anan shi ma bai halatta ku yi jinga da shi ka ce kaza zai baka, saboda shafa'a ce anan za ka yi. Duk wanda ka masa shafa'a ka tsaya a matsayin shi akan wani haƙƙin shi aka nemo mishi, bayya halatta in ya baka wani abu ka amsa. Misali mutum ne aka tsare kayan shi, kana da fuska kana da alhurma ya biyo ta kanka, wani an karbe mun kayana, da Allah ka je ka tsaya ka je ka yi magana ko a taimaka mun a bani, ka je ka tsaya aka bashi daidai da dala, in ya baka bayya halatta ka amsa, in ka amshi wannan dala rashuwa ce ka ci. Don haka in ma shi lauya zai tsaya a matsayin lauya, sai dai in mutum ne ka tabbata yana da gaskiya kuma za a danne mishi haƙƙin shi, to anan ya zama tilas ka zame masa lauya, kai kokarin kwato masa haƙƙinsa. Amma duk wanda yake bayye da gaskiya, to shi a matsayin shi na musulmi bayya halatta ya dauki lauya, kuma kai ma a matsayinka na musulmi bayya halatta ka zame masa lauya. In har ka zame masa lauya a nan duniya, to a ranar kiyama sai mu ga wane ne zai tsaya, wane ne zai zame masa lauya, wane ne zai yi jayayya da Ubangiji a madadin shi. Nan insha Allahu ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa